الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اغمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna ƙara yabo da godiya da jinjina ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan yini mai tarin albarka yinin Juma'a wanda yau ya yi daidai da 16 ga watan Zulƙida, watan 11 a cikin jerin girautannin Musulunci. Yau shekarar Hijira 1445 daidai da 24 ga watan 5 na miladiya 2024. Barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu Masjidu Darul Qur'an da ke daura da gidan Distinguished Senator Muhammad Danjuma Goje da ke wannan unguwa ta Fantami a nan fadar jihar Gombe. Barkanmu da kasancewa domin ci gaba da tarjaman Alƙur'ani mai girma wanda muke bibiyarsa a wannan masallaci kuma a daidai wannan yini a lokaci irin wannan. Idan masu bibiya ba su manta ba, muna sura mai namba 16 a jerin girsurorin Alƙur'ani mai girma daga sama zuwa kanta, ita ce suratul Nahl. Karatu ya tsaye da mu a aya mai namba ta 62. Yau za mu tashi aya mai namba ta 63 a cikin wannan sura mai albarka, suratul Nahl. Wannan kuma shine darasinmu na 11 a cikin wannan sura mai albarka. Alaramma bismillah tallahi laqad arsalna. Na'am.
بسم الله الرحمن الرحيم. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم.
قرآن yana bamu labari game da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da Quraishawa a lokacin da yawancin su basu musulunta ba, kuma yake shan gwagwarmaya a wannan zama da yi na farkon bi'isa kafin Allah ta'ala ya umarce shi da yin hijira. To ya fuskanci kalubale masu yawan gaske. Allah ta'ala yake cewa tallahi, rantsuwa ga Allah, dama iya cikin harufan da ake rantsuwa, ko tallahi ko wallahi ko billahi, kowanne aka yi rantsuwa ce ake yi da Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kana halifan falyahli billahi aw liyasut, duk wanda zai rantsuwa ya rantsuwa da Allah ko ya shiru. Shi Allah ta'ala iya da iko ya rantsi da komai a cikin halittunsa, amma kai kuma baka da iko ka rantsi da kowa sai da Allah subhanahu wa ta'ala. An gane ko? Ba a rantsiya da kowa sai da Allah, amma Allah iya rantsuwa da duk abin da ya zo cikin halittunsa. Allah ta'ala yake cewa rantsuwa da Allah din, laqad arsalna ila umamin min qablik, haƙiƙa Allah ta'ala ya turo manzanni ga al'ummatai kafin zuwan ka ya Rasulullah. Wannan a matsayin tasliya ne, kamar rarrashi ne, har in manzon Allah ya samu ƙalubale da yawa, to akwai manzanni da suka gabace shi su ma sun samu wannan ƙalubale din. Dama haka harkar da'awa take, ita hanyar da'awa din ba ta da daɗi, kamar yadda Imam Nasiruddin Albani yake faɗa cewa hanya ce mai kama da ƙaya da kuzazzabai, amma kuma ƙarshenta daɗi ne, alkhairi ne. Idan an jure an daure, akwai alkhairan da za a tsinta tun daga duniya kafin a je kiyama. To Allah ta'ala yake cewa haƙiƙa na aiko manzanni kafin zuwanka zuwa ga al'ummatai daban-daban-daban, min ladun Nuhin alayhi salam ila nabiyyina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tun daga annabi Nuhu a matsayinsa farkon manzo har zuwa manzanni da suke tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma annabi Nuhu kai zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk Allah ya turo su, kuma Qur'ani ya ba mu labari. Hasali ma akwai sura mai sukutum, suratul anbiya, wanda take ba da labarin annabawa din, wane ya zo ga yanda suke da mutanansa ya tafi, wane ya zo ga yanda suke da al'ummarsa sun tafi, wa'ansu an halakar da su, wa'ansu imani, duk dai Qur'ani ya riga ya ba mu labari. To Allah ta'ala yake cewa na aiko da manzanni zuwa ga al'ummatai kafin ka ya Rasulullah, fa zayyana lahum shaytanu a'malahum, waɗanda ba su karbi imani ba sai shaytan ya zayyana musu ayyukansu munana. Imam al-Baghawi a cikin Ihya al-Turat yace a'malahum al-habisa, sai ya zayyana musu miyagun ayyukansu, suke ganin su ne masu kyau, munanan ayyuka sai ya rikida su sau kuma masu kyau a gunsu. Wa huwa waliyuhum al-yawm, waliyuhum ay nasirahum wa karinahum, ya zamto shine majibancin al'amuransu kuma shine abokinsu. Shaytan ya zamto shine jagoransu. Wa man yakunu shaytanu lahu karinan fa sa'a karina, duk wanda shaytan ya zama kawansa ko abokinsa, to Allah ya ce yayi mummunan aboki. An fahimta? Inna ma yad'u hizbahu li yakunu min ashabis sa'ir, shaytan iya jan tawaggarsa nasu ya nasa domin ya kai su zuwa ga wutar sa'ira. Allah ya tsare. Sammahu waliyuhum li da'atihim iyyahu, mala yace an ce shaytan ya zama waliyuhum, majibincin al'amarinsu domin da'ar da suke masa. Dama Allah ya zama waliyinmu ne domin da'ar da muke masa, da bin da muke masa, da kuma bauta da muke masa. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, Allah shine majibincin masu imani wanda ya dauka baran fadda su daga duhu na zalunci zuwa ga hasken imani. Wali dama iya daukan mataimaki da majibincin al'amari da mai dafawa. To dukkan mai imani Allah ne majibincin al'amarinsa, kuma Allah ne mataimakinsa, kuma Allah ne mai dafa masa. An ce shi dan waliyunsu ne domin suna mai da'a, suna mai makahuwar biyayya, irin biyayyar da ake wa Allah subhanahu wataala, da shi dan ya kawata musu miyagun ayyukansu sai ya zama majimbincin al'amarinsu a wannan rana. Walahum azabun alim, Allah ya ce masu irin wannan ɗabi'a ta maida shedan majibincin al'amari to suna da azaba mai radadi a gobe alkiyama. Tun a duniya Allah ta'ala zai kunyata su, sannan kuma a lahira Allah ya musu azaba. Muna cikin wannan karatu sai muka yi bakin iyaye da kuma yayye da malamai da shugabanni wanda sun zo wannan gari sanadiyar bude masallacin mu na juma'a na tunawa da marigayi Alhaji Goje Tumu wanda yake unguwar Herogana da aka bude shi a yau, sanadiyar kira da kungiya ta mu ta jama'atu Izayatul Bid'a wa Iqamatu suna ta kasa ta yi da kuma tattaunawa da za su yi a matsayin su na shugabanni gobe. To akwai zuwan baki har ma daga jihata ta yiwa, ita ce jihar Jigawa. Ana ganewa akwai malamai na da shugabanni na yanzu ga su suna gefe na sun zo garkashin jagorancin shugaban kungiya na jihar Jigawa Alhaji Abubakar Jibrin Hadija da mataimakansa wanda ga su muna tare da wansu daga ciki. Akwai malami na Malam Ma'azu Idris Hadija, malami na ne ya koyi da ni a sakandare su. Akwai abubuwa da yawa wanda ya yi mana ba za mu manta ba har sai dai Allah ta'ala ya karɓi rayuwar mu. Akwai dan uwa abokin da'awa Malam Sani Alhassan Hadija wanda shi ma muna tare da shi, da kuma ƴan uwa da yawa dai wanda ga sunan wa'an sunayensu ba za su zo da gaggawa ba, da kuma Malam Aminu Hassan Hadija shi ma yare ne mu kwarai da gaske lokacin muna sakandare su, Hadija da sauran ƴan uwa da yawa muna musu barka da zuwa. Akan muka lau barka da zuwa, da fatan an shigo lafiya, Allah ta'ala ya bada ladan ziyara. Na'am, wa ma anzalna alayka kitaba.
Wa ma anzalna alayka alkitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudan wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun.
Allah ta'ala ke cewa ma anzalna alayka alkitaba, wa ma anzalna alayka, wannan kafud din kafud da mir ne yahudu ila muhammad sallallahu alaihi wasallam, dama daga cikin irin nuna mana kima da Allah yake ta manzon Allah a gunsa. A galibiya baya kiransa da sunansa kai tsaye, idan kaji Allah ya kiraye sunan annabi muhammad a qur'ani sai dai bada labari ko kuma ya nuna wa mutane matsayinsa a gunsa, amma baya kiransa da ya'un ne da baya duk qur'ani ba inda aka ce ya muhammad ba, amma ce ya Nuhu, ya Hudu, ya Ibrahim, ya Isa, ya Musa, duk Qur'ani ya zo da wannan sura. Amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai a ce ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil, zuwa irin su falawa rabbika, zuwa irin su a tallahi laqad arsalna rusulan min qablika wa ma anzalna alayka, duk wannan iya nuna matsayi da girma da kima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gun Allah subhanahu wataala, cewa ba mu saukar da littafi zuwa gare ka ba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fi alkitab, nan alqur'ani yake ne, ba mu saukar da alqur'ani zuwa gare ka ya rasulullah sai dai kai musu bayani, kai wa mutane bayani, kan musu bayani su gane fari da baki, su gane haram da halal, su gane hanyar aljanna da hanyar wuta, su gane hanyar mutanen kirki da kuma hanyar mutanen banza. Dama wannan shine irin abinda alqur'ani sakon da yazo da shi kenan. Farkon suratu Ibrahim alaihi salam Allah ta'ala yana cewa kitabun anzalnahu ilayka,
kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minal dhulumati ilan nuri wa zakkirhum بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ.
Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka, wani littafi ne gagaraba da kitabun bin nakira litta'zim, Allah ya kawo shi da nakira domin girmamawa, littafi ne muka saukar gare ka ya rasulullah litukhrij an-nasa min adh-dhulumati ila nur, domin littafin yayi sanadiyar fitar mutane daga duhun zalunci zuwa ga cikin imani. To haka manzon Allah yake wa mutane bayani ɗaya bayan ɗaya, abu kaza halal ne, abu kaza haram ne, abu kaza sunna ne, abu kaza bid'a ne, abu kaza shirka ne, abu kaza tauhidi ne, duk manzon Allah ya gama bayani. Yasa hajjin bankwana ke cewa ala hal ballagatu risala, shin duniya ku saurara ku ji shin na isar da manzancin da Allah ya ciro ni suka ce bala ya rasulullah ka isar sai ce allahumma fashhad ya Allah ka shaida ya Allah ka shaida manzon Allah ya isar da manzanci yayi wa mutane bayani a hadisin sai yake cewa babu abu daidai kwaya zarra da zai kusantar da al'umma aljanna face na musu bayani a kansa haka nan ba wani abu daidai kwayan zarra da zai kai mutane zuwa wuta face na yi bayani a kansa manzon Allah ba abinsa bashin bayani duk abin da ya kamata yayi sallallahu alaihi wasallam yayi wa mutane bayani a lilubayyana lahum alladhi fi min amri ad-din domin yayi wa mutane bayani cikin abin da ya samu sabani kansa na al'amarin addini alladhi tafarraqu fihi firaqan wanda suka samu rarrabuwa cikin sa dama daga cikin irin abin da yake kawo wa musulunci matsala da tasgaro akwai wannan sabani wanda wani sabanin iya zuwa ne sanadiyar son zuciya wani sabanin iya zuwa sanadiyar karancin bincike da ilimi wani sabanin iya zuwa domin shi ma mutun ya ja zuga ya zama shi ma iya da wata mazhaba ko wata matafiya ta sa a galibiya sabani a cikin addini iya daukan waɗannan sufofi amma qur'ani ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul duk abun da yazo a addinin ci aka samu sabani kai kaja wane ya ja su wane sun ce kaza to ba ta da jijiyar wuya za a yi ba ba zazzare ido za a yi ba Allah ya bada magani ya ce sai a maida abun zuwa ga Allah da manzansa shine alqur'ani da sunna wannan su ne maganin sabani duk irin abun da aka ce an ce an ce kun ce an ce su wane kaza in dai ba bambanci bane na tanawu'i cewa sunna ta ce ayi kaza kuma ta ce ayi kaza kuma ta ce ayi kaza duk abun ɗaya ne in dai sabani ne tanawu'i wannan ba shi da matsala a addini amma sabani na ja'ija wane ya ja can ya bangare kai ka kafa hujja ya ce ba haka bane ko shi ya kafa hujja kai ka ce ba haka bane to qur'ani ya ce maganin wannan a koma zuwa ga alqur'ani a koma zuwa ga sunna in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir har in kun yi imani da Allah kuma kun yi imani kiyama za ta tsaya wannan shine maganin sabani dama dai za a sami irin wannan a cikin al'ummar musulmai musamman ƴan uwa masu da'awa a dinga maida al'amarwa zuwa ga alqur'ani a dinga maida al'amarwa zuwa ga sunna wannan shine duk maganin wani sabani idan har da ni da kai ba mu samu fahimtar juna ba to idan ka karanta hujja ta fitawa to ba kai ka zo da ita ba dama kai magani kika karanta kuma wajibi ne na sallama nabi in nabi ba kai nabi ba dalili ne kai ma in hujja ta tafi taka karfi dole ne ka sallama ba ni ka bi ba ba ni ne zo da bayanin ba Allah ne zo da shi sallamawa za a yi addinansu ya zauna lafiya an fahimci wannan to duk wannan shine zai wa al'umma zai sake dunkule mu a bude din amma idan muka bari kananan sabani suna sa a dinga samun rissa kaza da zan sunan ƴan wane kaza sunan su wane kaza to gaba ɗaya zamu zama tofa tafshalu wa tadhhabu rihukum sai mu zama to bamu da karfi mun daidaice ke karfin mu ya gushe yayi zama to bamu da fada aji wannan matsala ce wanda tun farkon musulunci tun daga sahaba ya kafa samun ta wanda kullun ko ba iza ta ake ba so ake a dakile ta in ka samu dama sabani kashe shi ake ba ingiza shi ake ba duk inda za a toshe hanyar sabani toshe ta ake irin wannan ya faru lokacin Usman dan Usman bin Affan iya Khalifa ya zo aikin haji lokacin sun tawo da Abdullahi dan Mas'ud da sauran sahabbai sai ya hade sallah a ranar Arfa ana jamne qasran kuma ta kadim to shi Usman dan Affan da yazo sai ya cika sallah yayi azhar raka'a hudu ya raza al'asr raka'a to sai a koma ake samun dan Mas'ud cewa lokacin manzon Allah ba haka kai lokacin Abubakar ba haka kai a lokacin Umar ba haka kai ya za a yi kuma yanzu Usman yazo yi wannan kuma kai dan Mas'ud kana ciki kuma ka sani mu kawai muna ganin kai ma ka kawo wata fatawa ko kuma ka koma gefe kawai abin nan sai ce a al-ijtima'u khair wal firqa shar yace hadin kai alkhairi ne rarraba kuma shari ce haka dan Mas'ud ya faɗa kaga sallah dan sun yi shi Usman ya ce a cika sallah su ta yi ba wanda zai ce sallah ba ta yi ba an fahimta ba wanda zai kawo dalili cewa sallah ba ta yi ba a sallah ta yi amma in ya zame akan wannan sabanin ya koma shi ma yayi nasa daban to abin da zai haifar wa musulunci da har yanzu ba a warke daga wannan ciwon ba har yanzu an samu mazhabar ƴan Mas'ud da ƴan Usman kamar yadda kullun abin da ake ta samu cikin musulunci kenan. Saboda kullun idan sabani zo toshe kofar sa ake ba a san a dinga izautar sabani ba a so. To ma'aikin Allah yayi iyawarsa akan duk abin da zai kawo sabani cikin mu ya toshe shi. Yayi wa mutane bayani su gamsu kuma su fahimta. Allah ta'ala yake cewa manzon Allah ya zo domin yi wa mutane bayani cikin abin da suka sabani cikinsu daga al'amuran addini wanda suka samu rarrabuwa a cikinsa. Wahudan kuma Qur'anin nan da Allah ya aika manzon Allah da shi shiriya ne kuma rahama ne amma ga su ga masu imani kawai. Hudan wa rahama amma sai ce li qaumin yu'minun. Duk wanda yake so ya samu rahaman Al-Qur'ani ya samu shiriyan Al-Qur'ani kamar ta ka'ida ce sai ka zama mutum mai imani. Ke ka siffantu da sifatul iman sune farkon cin ribar duk irin wata garaba sa da farala da Qur'ani yazo da ita. Masu imani sune sahun gaba. Duk abin da Qur'ani yace falala ne alkhairi ne ko nasuwa ne alkhairi to farkon wanda za su fi samun gajiyar abin masu imani yasa ne yace Qur'ani shiriya ne kuma rahama ne amma ga masu imani. Allah ta'ala ya sanya mu cikin masu imani. Na'am daga nan ba.
Wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yasma'un.
Sannan Allah ta'ala ya ci gaba da bayyana mana ni'imomin sa wanda dama iya cewa wa anta uduni imatallahi la tusuba. In za ku zauna ku dinga kidanyen ni'imomin da nemuku ba ku su kirge su ba. Bayan ya jaddada mana tauhidi da irin kuma sakon da manzon Allah ya zo da shi da manufar sakon sai da mu kuma game da tizkaru ni'ima. Irin ambaton ni'imomi da Allah ta'ala ya bada mu gode masa ko mu tabbatar yayi waɗannan din ne don mu kuma da mu bauta masa. Allah ta'ala yake cewa wallahu anzala minas samaa'i ma'a. Allah ta'ala shine ya saukar da ruwa daga sama. Ana ganewa fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha. Sai Allah ya raya kasa sanadiyar wannan ruwan bayan ta mutu. Kamar yanzu na kasa duk ta bushe ta kekashe shine mutuwar ta tayi. Ba wani tsuro a kanta, ba wata shuka in dai ba la masu lambu ko masu kogi ba. A galibiya a tsirran da ruwan sama yake fito da su yanzu babu duk sun kone. Musamman a wannan yanki tunda ana dab da zuwan wata damunar daban. To kun gawa yanzu kasa ta mutu kenan. Kasa ta mutu yanzu ta zama to ya bisa. To amma idan Allah ya sauko da ruwa sai ya raye wannan kasa. Kuma kullun Allah iya kwatanta mana kiyama da duniyar da lariyo mu ta duniya da mutuwa da kiyama kamar saukar ruwa daga sama. Qur'ani ya zo da wannan misalan da yawa. Kun ga yanzu kasa ta mutu amma iya zubo da ruwa sai kuma ta rayu. Haka nan mu ma za mu mutu din gaba ɗaya duniya za ta kare. Kuma idan Allah ya so zai sa mala'ika ya sake wutar busa ta bi duk sai mu mutu. Ta izahum qiyamun yanzuru. Kamar dai kai shuka ruwa ya jika ta fito haka wata rana za mu fito da kabar gurin. Yasa Allah ke cewa game da farkon halittar mu wallahu anbatakum minal ard nabata. Ana fahimta? Allah ya ce fa ahya bil ard ba'da mawtiha. Sai Allah ya raye kasa bayan ta mutu. Da tsirrai da ni'ima da gushewar zafi da yanayi ya canja a samu yanayi mai kyau mai daɗi. Allah idan ya zubi da ruwan sama wannan alkhairan suna zuwa. Kuma ga alkhairi da suke bayuwa wajen dabbobi su ci abinci su koci a samu alkhairi. A yi noma a samu abinci, a yi noma a samu kuɗi. Ƙasa ta zauna lafiya a samu albarkatu masu yawa. Tunda ta arzikin mu Allah ya ce daga sama yake sauko da shi. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Arzikinku daga sama yake sauka. Yi malamai suka ce Allah zai saki sama ta yi ruwa a samu tsirrai a samu noma a samu alkhairi ya ulkulu a bayan ƙasa. Wannan duk shine alkhairin da arzikin da Allah yake saukowa. Sai Allah ya ce inna fi zalika la'aya. A irin wannan saukar ruwan sama da raye ƙasa bayan ta mutu da alkhairai da albarkatu da suke bayyana a bayan ƙasa. Sai Allah ya ce akwai aya, akwai abin lura, amma liqaumin yasma'un. Ga mutane wanda suke ji ai sima ta dabbu, ji na tuntuntini, ji na wa'azantuwa. Akwai ji na dole. Yasa suka ce dama akwai assam akwai alistima. Hi assam shine ji da ka so da baka so ba za ka ji, amma alistima shine ji kuma na tadabburi wanda za ka ji abu kuma ka fahimce shi kuma ka yi aiki da shi kuma zai ma alkai. To lalle ilallah ayoyi suna bayuwa ga Allah na tadabburi amma ga mutane masu ji jin da zai kai zuwa ga fahimta, fahimtar ta kai su zuwa ga aiki, aikin kuma ya kai su zuwa ga samun rahmar Allah. Na'am.
Wa inna lakum fil an'ami la'ibra nusqikum mimma fi butunihi min bayni farthin wa damin labanan khalisan sa'iran lish-sharibin.
Na'am.
وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.
Allah ta'ala ke cewa wa inna lakum fil an'ami la'ibra, babu shakka a gare ku a cikin dabbobin ni'ima akwai abin lura, akwai i'tibar, akwai abubuwan da ya kamata ku ƙara kallo, ku ƙara dubawa. Kamar yadda Allah yake faɗa game da raƙumi, afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat, ku duba mana ku gani yaya Allah ya halicci raƙumi. To Allah iya santa dabburi ne da zurfafa bincike game da ayoyin Al-Qur'ani, da mun fito da boyayyen abubuwa da za a zama to waraka a gare mu da kuma ƙara mana imani. To Allah ya ce a cikin dabbobin ni'ima su ne al'an'am, abinda ya shafi raƙumi, jinsinsa, macensa da namijinsa, saniya ita ma haka, mace da namijinta, rago da tinkiya, akuya da taure, wannan su ne bahimatul an'am. Su duk shari'a kamar hadaya da layya da suna duk da su ake, don ƙur'ani ya ce al'an'am waɗannan dabbobin ake. To Allah ya ce a cikin su waɗannan dabbobi na ni'ima la'ibra, akwai abin lura a gare ku, ya ku masu sauraron Al-Qur'ani, ya ku al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shine ma ya ce la'iza, a cikin al'amarin dabbobi ni'ima akwai wa'azi, akwai abin da yake zama wa'azi a gare ku. Allah ya ce a nusqikum mimma fi butunihi, Allah iya shayar da ku da abin da ke cikin dabba din, mimma fi butunihi min bayni farsin wadam, da abin da yake tsakanin tumbi, kowannan ciyayin cikin tumbin su ne fars. Idan dabba ta ci abinci aka yanka ta aka farke tumbin, za ku ga tarkace da yawa, ciyawa ce, dusa ne, wani ƙaiƙai ne, wani wane ne. To tsakanin wannan da jini, to sai Allah ya fitar muku da wani abin sha. Kun ga kimiyya irin ta Allah kenan, in ba Allah ba wani zai yin wannan. Idan ka kula da nonon da ake tatsa a cikin dabba, asalin nonon ita wannan hantsar guntara nonon ce, ba a nan yake ba. Ai akuya ko tinkiya ko saniya idan ta yaye, ai zuwa ga nonon ya tashi daga nan, ai ko ɗan ya shanye an yaye shi ba nona. Amma tana samun juna ko ta haihu, sai Allah ya sauko da nonon. Daga ina yake sauko da shi? Allah ya ce min bayne farsin wadam, tsakanin wannan tarkacen cikin tumbin da jini, sai Allah ya tsarar muku da abin da za ku sha ku ji daɗi. Kuma akwai wani mai kimiyya da zai yi wannan? Ina yan sciences ne? Wannan aikin Allah ne, sunan Allah alladhi atqana kulli shay, wannan irin aikin Allah ne wanda shine ƙwararre akan aikinsa. Allah ya ce nonon da yake zuwa na dabba, na shaniya ne, na akuya ne, na wane ne? To daga wannan tsakanin Allah ke kawo shi. Kuma hata ɗan adam kai ma Allah ya yi za ka rayu sanadiyar ko rayuwarka tafi kyau kana jariri. Idan Allah ta'ala ya kawo ka duniya, za ka fara shan maman mahaifiyarka. A cikin wannan maman akwai al'amura wanda malaman kimiyyar Ƙur'ani suka tabbatar suna da yawa. Shi ya sa zuƙa da yaro yake na maman mahaifiyarsa, to wai ba ƙoshin ba ne, ba ya zama abincin, ba giza ɗin ba ne kawai, hatta basira kashi 70 cikin 100 a wannan tsotson nono yake zuruta, hatta hankali. Ya sa malamai suka ce in an ga mahaukaciya da yaro jariri a ƙwace yaro, domin in iya zuƙar mamanta zai iya zuƙar wani hauka. Ana fahimta? Shi ya sa masu hikima wanda suka mai da aure ibada, aure na raya al'umma, yake duba tsatso na basira ga yaya mata duk inda uwa take kaji an ce wace ita ce ta dai a musabaka a ungosu wace ita ta haddace qur'ani wace kaza to kai kokarin ku kullu mu'amala aure da ita domin kai danka baya tsotso basirarka bai fi kashi 30 cikin 100 ba a galibiya basira daga uwa ake tsotsota abinda zai fito fili hatta larabawa da suka maida hakan sun fahimci abin tun farko idan su suna da masu shayarwa haka mutun aza haife shi da uwarsa da komai amma sai ya kai shi shayarwa wani gu akwai matan ma da suke shigowa gari neman shayarwa kamar yadda akai suwa su Halimatu Sadiya da ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka san wancan gidan akwai mai shayarwa ko mata ce mai basira mai hazaka sai ka dauke danka daga gaban gyatin masa kai shi wancan gidan a shayar da shi domin zai tsotso basirar wannan mata an fahimta shi yasa ita basira a galibiyar daga uwa ake samu ta amma masu auren sawa a gaban mota masu auren kyali da walisa to za ga za ana tai yaran kai dinga zama na karshe a aji to ba ma ce ka bi kyau ne ka bi kyalkyalkyal ne amma a galibiyar an ka bi wancan tsatson ka bi irin abin da malamai suka ce tunda ma'aikin Allah ce fa alayka bi zati dini tarabbad yadaka irin wannan ana samun alkhairai da yawa karkashin sa an gane ko min bayni farsin wadami labanan khalis Allah ya sanya muku abin sha na nono tatacci shine khalisa sa'igan li sharibin ai ya zama to mai dadi ga masu sha sa'igan li sharibin ya zama to nonon iya da dadi ga masu sha shine hani'an yajri ala suhula ya zama to nonon mai dadi ne shan sa ba wani hayaniya musamman ka samu nono irin namu na karkara wanda ba nonon kanti da shago ba kana sha zaka ke jin tabbas akwai nutsuwa a cikin wannan sha to Allah ya ce daga cikin dabbobin ku ne ni'ima yake tsarar muku da wannan abinci an fahimta kusan karatun ne sai a hankali ga suna gefe na dama da hagu duk inda jiwa su nake gani kuma sai a hankali kuma Hausa sun ce dama zakara a hannu baya cara an fahimta sa'igal li sharbi wa min samaratin naqil Allah ya ce daga cikin tsirrai na dibinai ko dibino wal an'ab da kuma wannan inabi tattakizu na mino sakaran warizan hasa daga ciki kuna rikar wani bangaren daga cikin sa sakar shine ya zamto kamar abin maye shine dan wannan ɗaya daga cikin malaman tafsiri ke cewa shine al-khamr imam al-hasan al-basri ke cewa shine al-khal kamar kuma da shi kunu wanda za ku dinga sha to wa'an suna maida abin nan as-samaratin naqil abinda ake samu jikin dibino da inabi sai su mai da shi abin maye ayi tsumi da shi ayi a mai wani irin ajiya haka a hada shi da wani sauwa sai zama to kayan maye sai mutun ya shaye bu an fahimta warizkan hasana wa'an suna mai da shi kuma ta hanya daya hanyar mai kyau sai su mai da shi arziki mai kyau kala kaumun wa'an su mutane suna mai da shi sakar dan kaman giya wa'an kuma su suna mai da shi rizqan hasana ya zama to arziki mai kyau wanda za a je a siyar ko a ci ko a zama abinci dan Mas'ud yake cewa da Abdullahi dan Umar da Sa'id bin Jubair da Imam al-Hasan al-Basri da Mujahid bin Jabr suke cewa abinda ake nufi da sakaran shine kam su dike shi abin maye shine giya kuma rizqan hasana ya zama to ta'am abinda za a ci ya zama to maganin yunwa kuma abinda za a koshi kuma ya zama to abinda za a siyar to daga cikin irin abin da Allah yake tsirarwa na asamaratun nakil wal an'ab duka wannan mutane suna rikar ɗayan biyo kowancan dai kowannan sai Allah ta'ala yake cewa inna fi zalika babu shakka cikin wannan la aya akwai abin lura amma li qaumin yaqilun ga mutane da suke masu hankali mutane masu hankali su lura da irin ni'ima da baiwar da Allah ta'ala yake saukarwa a sirrai wanda suke zama magani na yunwa ga wa'ansu su zama to magani na warakar jinya ga wa'ansu su zama to hanyar arziki ga wa'ansu su zama to abubuwa na alkhairi ga wa'ansu da yawa kuma su zama to arziki kattamar wazabib wan nakal din wannan duka suna zama arziki wanda al'umma za su taka su yi arziki da su to sai Allah ce inna fi zalikal madhkur abubuwan nan da ake ambata muku babu shakka akwai abin lura amma li qaumin yaqilun shine ya tadabbaruna masu kula masu tadabburi da ayoyin Allah masu kaiwa da kawowa wajen zurfa bincike domin gano irin sakon da Allah ta'ala ya aiki wa min akhrajal laban min bayni fars wa dam da kuma inda Allah yake fidda nono dabba da tsakanin tumbi ko kayan cikin tumbi da jini Allah ya fidda muku da nono wa akhraja sakar wa rizqi minas samarat da Allah yake kaddara a fidda arziki kuma da kayan maye daga cikin tsirai na dibino da inabi kamilul qudra to Allah mai cikakken iko ne wa kamilul hikma kuma Allah mai cikakken hikima ne akan dukkan abin da yaso a zehiru kuma hikimar Allah tana nan da ikon sa ala an yaba asal amwati yawmal qiyama lil hisab wal jaza kuma Allah iya da ikon ta da mutane a ranar alkiyama domin hisabi da sakamako bayan su mutu gaba daya daga nan Allah ta'ala sai ya ce
wa auha rabbuka ila an-nahli an tattakhidhi min al-jibali buyutan أَلِتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ
Allah ta'ala ya ce wa auha rabbuka ila an-nahl ubangijinka yayi wahayi zuwa ga kudan zuwa shine an-nahl wannan kuma suna cewa wahayi ne na ilhama ba wahayi bane da Allah zai aika mala'ika kamar inda yake turowa annabawa mala'ika jibril alaihi salam aminul wahyi to ba irin wannan wahayi bane wahayi ne na Allah ya kimsawa abin da ya ambaci wahayi gare shi irin abin da Allah yake so yi ya kimsa masa ya amintar da shi a zuci kuma ji aikata kamar da hakan ta faru ga mahaifiyar annabi Musa alaihi salam wa auhayna ila ummi Musa an ardihi fa iza khibti alaihi fa alqihi fil yam wala takhafi wala tahzani inna radu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin shi ma wannan wahayi na ilhama ne Allah bai turo mala'ika zuwa ga mahaifiyar annabi Musa alaihi salam an fahimta to wannan shine auha rabbuka ila an-nahl ubangijinka yayi wahayi na ilhama zuwa ga kudan zuma anittaqibi min al-jibali buyuta Allah ya masa ilhamari riki gidajensa ko guraben zaman sa daga duwatsu zuma tana samu mafaka daga kogon da yake faruwa cikin duwatsu ko tsakanin dutsi da dutsi sai ta zama to gidanta gunda za ta zuba wannan alkhairan nata wanda za a ji a samu ya zama to arziki ya zama to kuma waraka an fahimta ita an mata wahayi ta riki gidaje ko gun zaman ta daga duwatsu wa min ash-shajar da kuma bishiyoyi bishiya zuma tana iya maida ita gida tsakanin reshi da reshi ko wani sako ko wani kogo sai ta je ta maida shi gida ta dinga wannan zuba wannan arziki da Allah ta'ala ya mata wamimma ya'rishun ay yabunun da kuma abinda su suke ginawa da kansu wajar al'ada anna ahlaha yabununa laha amakin fa hiya ta'awi ilaiha masu kiwon zumar ko ma abotanta a yankin su suna irin wani abu mai kama da gida ji sararra ta ya mata haka bishiya ko a gurabin da take wucewa sai su zamto ta mai da wannan gida ka kamar Allah iya nuna mana cewa a gurabin nan guda uku a galibi ake samun zuma ko tsakanin duwatsu ko bishiyoyi ko gunda ko kuka yi mata din domin ta zama da shi gida ko samu albarkacin abin da take ajewa a gida an gane ko summa kuli a cikin wahayin da Allah ya wa zuma
يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون
sannan Allah ta'ala ya ce wa zumar summa kuli min kulli thamarat sannan ki ci daga tsirrai da yake fitowa ya zama to kamar wani yanki na abincinki malaman tafsiri suke cewa wannan kul din ba umum bace laysa ma'ana al kullu al umum summa kuli min kulli thamarat baya nufin dukkan wani tsiro shine abincin zuma a'a kamar yanda Allah ke cewa utiyar min kulli shay da yake faɗa akan Bilqis an fahimta Allah ya ce ya bata dukkan komai to wani bangare daga cikin komai din kullum ba ta umumi bace a summa kulli min kulli thamarat fasluki subul rabbik zulula sannan ki bi hanyar da ubangijin ke hori miki malamai suna cewa ita zuma idan har ta yi gida ko ta yi gunda take taruwa ko wannan namijin zumar kudan zumar iyagun to diddare duddu ba ta batan kai da za ta je kiyo nan da tafiyar kilomita 100 ko abin da ya faka to a kowane lokaci idan ta zo wannan gun za ta dawo ba za ta bata kai ba Allah ya mata wannan basira kuma zuma tana da hadin kai kun ga wannan kudin zumar idan su ƴan uwan sun tafi neman abinci iya da matsara fa iya da bodyguard da ordinan a gaban gida baka isa ka zo ba ba a tafiya a bari shi kada yayi shugaba ne ko ne kuke tafiya kuke bari shugabanninku su kada ko malaman ku na addini amma ta kudin zuma tana da hadin kai kuma idan ɗaya ta yi laifi suna haduwa su su sama ɗayar su su horata suna da wannan tsari suna da haɗin kai matukar gaske ku bi irin manya-manyan littattafan tafsir da suka yi ɗawwal abubuwa da yawa za ku ga irin ni'imomi da basira da hikima da Allah ya karkace ku da zuma din an gane ko sun makuli min kulli samarat fasluki subula rabbika zulula Allah ce yakhruju min butuniha sharab Allah iya fitarwa daga cikin ta wani abin sha Allah sai sanya abin da yake fitowa daga cikin zumar shine ya zama to abin sha gare mu an fahimta sharabun muktalifun alwan wanda iya da bambancin launi Imam Su'idi a cikin tafsirin sa yake cewa an ce muktalifan alwanu domin zumar tana rayuwa a bangarori daban wata anan Gombe gabar arewa maso gabas ko wata a can arewa maso yamma wata arewa maso arewa misali duka akwai yankuna daban-daban da take rayuwa sai a samu bambancin launin ruwan zumar a bambancin yankin da zumar ta rayu an fahimta wata kuma za a samu bambancin launin ruwan zumar sanadiyar abin da take ci abincin manan bangaren ya sha bambancin da nan bangaren wannan kimiyya ce ta Imam Nasiru Sa'id Abdulrahman Nasiru Su'idi yake cewa an ce muku talifan alwanu domin gun zamanta da kuma abincin da take ci an gane ko wani kuma daga cikin malaman tafsir yake cewa muku talifan alwanu wani ruwan zuman za a ganshi asfar ne wani ahmar wani abyad wata zuman za a ganta fara sal wata za a ganta yelo yelo wata za a ganta kuma ja ina malam Umar yake shine mai harkokin zuma ku tambaye shi an zo bangaren ka an fahimta to wannan ita ce zuma an gane muku talifan alwanu fihi shifa'un linnas Allah ya ce a cikin wannan zuma akwai waraka ga mutane amma mujahid bin jabir kita fil qur'an ne shifa'un linnas an fahimta mujahid ya ce a Allah iya nufin akwai waraka a cikin alqur'ani ga mutane amma a galibiya fasarar farkon ta yi haka malamai suka rinjaya a cikin ruwan zuma akwai shifa'un linnas akwai waraka wa mutane ku tambayi likitoci ko wuta ce ta kona mutum za a dinga cewa ya dinga shafa zuma ko kurji ne ko wani gyambo haka ko wani abu haka za a dinga bashi umarni ya dinga sa zuma a gaba kage yanzu ya zama shifa'ul linnas kuma tana maganin ciwon ciki akwai wani bawan Allah da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo kukan dan uwansa iya fama da ciwon ciki kamar yadda Abbas Said al-Khudri ya rawaito hadisi yake suna zaune shi ga wani bawan Allah ya zo ya koka wa manzon Allah ciwon cikin dan uwansa sai manzon Allah ya ce ku je ku shayar da hizuma ko ba hizuma ya sha aka shayar da hizuma ya sake dawo ya ce manzon Allah wannan ciwon cikin ba bai warke ba ce ku ƙara masa zuma aka ƙara masa karo na uku ma ya sake dawowa ya ce ya rasulullahi wannan fa bai warke ba har yanzu ku ƙara mai zuma da ya zo karo na hudu sai manzon Allah yake cewa sadaqallah wa kadhaba batnu aqiq Allah yayi gaskiya amma cikin dan uwanka yayi ƙarya domin Allah ce fi shifa'ul linnas zuma magani ce waraka ce Allah yayi gaskiya cikin dan uwanka yayi ƙarya sai shi wannan mara labir yake cewa ai manzon Allah tin shan farko na warke wallahi ni da dadi nake ji ko a karo mun na tande a karo mun na tande amma tin garan farko na warke an fahimta fi shifa'ul linnas zuma waraka ce ga mutane kamar yadda malamin kimiyyar qur'ani suka dinga bayani akan wannan shine dan mas'ud yake cewa al aslu shifa' min kulli da ita zuma waraka ce ta dukkan wata jinya wal qur'an shifa' lima fi sudur kuma qur'ani waraka ce na cututtukan da suke cikin zuciya musamman amradul qulub ciwukan zuciya na hasada da bakin ciki da mugunta da munafinci da wa'i to qur'ani iya maganin wannan an fahimta yasa wani bawan Allah ake ba mu labari cewa akwai wani matashi da Allah ya bashi hazaka ya haddace Qur'ani da wuri a irin tsangaya din nan to akwai wani dattijo da an zo an same shi a gun shekara da shekaru shi Allah bai bashi da Qur'ani to shi wannan matan yake ce to baba tunda an yi haddar bata samu ba to a koma gida mana wai shawara yake bashi ne sai yake ce to da Allah gobe in zaka dawo makaranta ka je juji ko bola ka samu kwando mai datti ka taho min da shi wannan matashi yaje ya lalmo kwando mai cike da datti ya zo wa wannan datti shi sai nuna masa wani ruwa kamar a kogi yaje je ka ibo mu ruwa a kwandon sai ce ai ba zai dau ruwa ba yace je ka dai na san ba zai dauka ba amma je ka da wannan matashi yaje ya sa kwandon a ruwa ya daga sai dai ya gaji sai mai isharar ya zo da ya taho da kwandon sai ce lokacin da ka taho da kwandon ya yake sai ce ai datti ne da bola da tsatsa a jikin sa duk sai ce yanzu ba sai ce gaci nan yayi haske duk dattin ya zube sai ce haka Qur'ani yake wa zuciya in ma ban haddace ba to iya wanke min zuciyata yanda ka san ruwa iya wanke wannan dattin to haka Qur'ani yake wanke zuciya yasa duk wani mai mummunan hali hasada ce ta mai katutu munafinci ne a yawan rigima ne yawan dacin zuciya ne yawan fada ne ka dawo makaranta Al-Qur'ani domin Qur'ani waraka ne da dukkan abin da ke cikin zuciya an fahimta haka Abdullahi dan Mas'ud yace ita zuma tana maganin waraka ta jiki da jinya amma Qur'ani kuma yana waraka na abin da ke cikin zuciya an fahimta daga cikin maganganun su ma yake cewa alaikum bi shifa'il al-Qur'an wal asr dan Mas'ud yake cewa ina horonku da waraka guda biyu shine zuma da kuma al-Qur'ani an fahimta sai Allah ta'ala yake cewa inna fi zalik babu shakka cikin sha'anin zuma da warakar ta da yanda Allah ya halicci halittarta akwai aya amma li kawmin tafakkarun ga mutane masu tafakkuri masu tuntuntuni masu kaiwa da komowa game da ayoyin alqur'ani ana fahimta abin sai dai ku yi hakuri yau sharhi da yau ban bai ba sanadiyar ina gaban malamai na kuma zamu samu matsaya ne insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan sa kuskure kuma Allah ta'ala ya yafi mana sanadiyar akwai gagarumin wa'azi mai kama da na ƙasa da za a yi a wancan masallacin namu na juma'a da aka bude a unguwar Herau gana insha Allah bayan sallar isha din Allah ta'ala ya bada ikon zuwa muna addu'a ga malamai na ga shugabanni na da suka yi tattaki tun daga jihar Jigawa zuwa nan gari kuma tafiya ta addini ta zumunci Allah ya bada ladan ziyara kuma Allah ta'ala ya maida su gida lafiya abubuwan da ake samu na sanadiyar wannan ziyara Allah ta'ala ya ba su gaba daya Allah ya mana albarka zan gabatar da malam Sani Alhassan ya zo ya zauna sannan ya gabatar mana da shi malam Ma'azu Idris ko yan kalmomi guda biyu haka na iyayi malamai mu samu daga gare su insha Allah malam Sani bismillah ka zo
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله
bayan yi wata guriya da Allah subhanahu wa ta'ala ya kowa ne komai wanda cikin girmasa da yardarsa ya tara mu a wannan masallaci mai albarka domin sauraron littafin sa Qur'ani Allah ya kara wa rayuwa albarka kamar yadda malam Murtala sai dauka magumbi ya gabatar da ni da gabatar da babban malamin shugaba na izala na karamar hukumar Hadija tare da cewa mun zo da shugaba na sa Jigawa amma saboda jiki ya danyi rauni ya hawa shi da wannan tafiya a gota yana hotunan da rubuta wani shekin malami kamar yadda ya fara muku aboki na ne mun daɗe muna tare kuma abokin gobar da yare a a wasu rautar hanyar da Allah suka tara mana da suka mana biya da mutum da ke da yawo ko idan muna dawa lungu da sako har yi gudu wani kokari ne shi. To alhamdulillah abinda zan faɗa ɗan kaɗan ne saboda ba karatun ne da ni ba su malamai sun zo sa yi bayani. Al-muhim abinda ake so dai shi ne mutum yi kokari ya yi aiki da abinda ake karanta.
Na.
Allah wadda kuke ce wa lau annahu fa'alu ma yu'adu bihi la kana khairan lahu. Da dai da yawan mutane za su na amfani da abinda suke ji na wa'azi da ya zama wata alkhairi. Mene ne alkhairi? Samu lada mai yawa a nan duniya kuma ya sun je lahira su gama da sakamako mai sauki ita ce aljanna. Duk abin da malamin ke karantarwa ya kamata mu yi shi a lafakance a yankace. Ba kawai shi kenan mu ji mu yi kabbara mu ji daɗi shi kenan mun tashi ba. Amma gobe in wani abu zai haɗa mu da sai a bayi sai a kasa sassantawa. To ba ga yake da abin da ake karantar da kai ba. Gobe wani abu zai same mu na jin daɗi. Ko ka sai wa dan uwan ka addini da tiya ki murna ke yi da abin da ke karantawa haka aka sai ka shi musulunci ya a kullum so yake mu zanto dan tsiya a kullum mu da kun kule a wuri daya ba tare da samun sabani ba. Isa manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da yake Madina ya samu Aus da Khazraj dabiru ne guda biyu kuma ya same su ba su shiri suna fitina suna samun sa'ani suna kaza amma da alkur'ani ya zo sai duk ya haɗe su gabaki ɗaya ba wannan sabani sai suka dawo suka dunkule a wuri ɗaya haka ake so musulunci zanto ɗan uwanka ne musulmi ko da wani abu na sabani ya samu kai kokari ka yi cike wannan sabani duk faɗa alkhairi. Wannan da yanzu malam ya mamu labarin sayyidina Uthman da kuma Abdullahi dan Umar ne ina ta.
Na'am.
Malam ya ce dan masu da.
To Uthman na.
Wanda yace al-khiratu shar. Sabani shar sai ya ce dan kuma annabi bai yi saka abu ba. Abubakar da ya kuma da ya ga Usman ya zama da kai kuma zaka tace kai mana kai magana kai kaza bai ce a ai dan da ja ya ja sai a samu mutum. Shi dai ba. Abinda kullum ake so ya uwa su dunkule a wuri daya. Isa musulunci alkhairi ne wayannan Allah da kike gani muna tare da su Allah ya zama mu da su idan muka duku ne muka san ko kamar in ya daurin ki guda ba za a na mana cin kashin da ake mana ba yanzu amma yanzu mu Hausa Fulani ya kuri mun zama kawai ta kama a ita ko ina ba ba mu da hali ba mu da godfather ba mu da wanda zai fito yanzu ya ce kaza ni gabar mi
gaskiya
ƙarewa ma manyan nan ba za a ɗaya su zagin su ne sun mutan su su ne sai ga yaro ƙanƙani ya hawa Facebook ko Twitter ko wata wasa ya zagi shugaba wanda su wa'ancan wanda muke gani in hannun hagu bi ma'ana ba musulmi ba ba za su yi haka ba suna dunkule a wuri ɗaya in dai aka ce zancen ƙalilanci da tsakanin ƙarnanci da musulunci to su suna dunkule ba sa ɓata nasu amma kuma sai ka gaba gudunmu zagi wannan cikin mutuncin wannan kai komai ba musulunci da ya zo kuma so yake yun kule kuma daya da ku taimaki addini dan ba da karatu kadai ake taimakon addini a mu'amala da mu'amala mu tsara sarrafa su da kuma mu'amala cikin na mabuki mutum ne mai makali da na an aiko ne da dai in cika muku koya muku kyawawan dabi'u da musulunci kuma shi ke gadar da ni kyawawan dabi'u haka Allah subhanahu wa ta'ala yake muke mu abinda bana yake karantar da mu Allah ya sami yake da shi kamar yadda dama ni ba wa'azi zan yi ba kuma ba mai wa'azin bane amma kira ne yace in gabatar da shi ba gaban mu kuma ga shugaban mu Azri Idris Maz da Hadija tare da malam Aminu Hassan kuma da Khalid da sauran yan uwa da muka taho da su wajen goma ne mu tara shugaban mu da sauran wannan kamfani zan gabatar da sakatare ni ma an ce in gabatar zan gabatar da sakatare na kungiya ya zo gabatar da malam idan tofa mana albarkaci a wannan majalisi Allah subhanahu wataala ya kara wa wannan bawan Allah basira ya kara rayuwarsa albarka. kuma da kuke hadin kai ke zuwa ke sauraro Allah ya bada ladan sauraro Allah kuma ya ba mu ikon tabbata abin da kowa da baki sa Allah mu da roƙon sa da dai zuwa a wannan kujera Allah ya ba shi tauhidi da dace zuwa wannan da karanta mu da madaba ya Allah mu da roƙon sa in dai muskuri da Allah ya kawar da hasas da kai muskuri Allah subhanahu wa ta'ala ya kike mu ba gida Allah ya ji don mahaifa Allah ya kara rayuwa albarka
amin Allah ya
san kana da mata yayin gungu Allah ya gano maka yar gobe dan kulli sai dai da mama ya fara bana bismillah
da mai gidana muna godiya mai gidana kuma yayana malam Sani Muhammad Sani Alhassan Hadeja muna godiya ga kuma daya daga cikin iyayenmu shugabannin mu malam Aminu Hassan Hadeja zai zo ya gabatar mana da malam insha Allah shi ma du'a takeice domin lokaci ya dan fara matsowa insha Allah ya ba mazan da
Abu billahi sallallahu alaihi wa sallam bismillahir rahmanir rahim amma ba da salamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum assalam
Allah wato muna muku kan fatan kai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana zuwa garin mu a yau muna fatar dukkan da kafin da yake samu sababin addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu da shi
amin
tabbas kamar da wannan murtala ya fada lokacin da ya fara karatun secondary na ta muku ta miki har ya gama secondary ya tafi wala da agency ya kuma da ta degree biyu ke ya zo NYSC ya service a kuma ya zama kambon dan na ji haka
eh insha Allah
muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da dukkan sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar da gargaɗinmu Allah da muna shiya ya kare mu daga shirin da yake tunkara yau a kullum Allah subhanahu wataala ya barka da shi lokaci zan ja ba muna tafi da shugaban kungiyar izala ta kamar kuma Hadija wato malam Hafi Tsufan da ya gaya muku shi ne malamin sa a makarantar Sa'is da take haɗe da kowa makarantar da biyu musulunci a cikin jihar Kano da har yanzu ana fitar da ma'aikatan
Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
الحمد لله. I want to be quite a skill. Getting a look at our look. And the way she, Madam Mutala, dan sauraron ayoyin Qur'ani da hadisin Manzo sallallahu alaihi wasallam. An sani cewa dukkan mutanen da suka samu dan sauraron aya ta Qur'ani da hikima ko sauraron fassarar hadisin Manzo sallallahu alaihi wasallam to Allah yana musu abubuwa da yawa. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya cewa مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا هفت عليهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده
نعم
Allah ya sani mabunan abubuwan da
amin
ina roƙon Allah ya mana abubuwan nan da.
Amin.
Manzo sallallahu alaihi wasallam ce matakan mutane za su hada a wani gida musamman irin wannan gida na Allah sallallahu ba gidan da yake shi Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba ila Allah al-misal.
Na'am.
Habbul ba ila Allah al-misal.
Na'am.
Bayan sun kewaye mu kuma sai rahama ta ɗaiɗe su a kanmu ana Allah ya zubo mana rahama da sunan Allah na uku kuma Allah zai rubuta da sunayen za a yi kilis nobo tun daga ɗanɓawan har sai an jela ba ta ƙarshe na ya ɗaukar da zama da wuce wa attendance a da nuna wa Allah shi ga wata ne suka sauran da kuma da mai sanari na ta zuwa zai kuma da kuma da kuma da Muna roƙon Allah ku kusa ke ba ku dama aikin da Allah shi kuma malam Allah ya saka mu a kai amin kuke malam ni ne da albarka da kai kuke da ku a cikin duniya da lafiya ayat ta kace malam karanta ya karanta mana wasu magunguna guda da rayuwa su ake nema cikin rayuwa za ka yi rayuwa da su da daɗi a cikin rayuwarka kuma za ka ji daɗin rayuwarka da su a duniya. Da gaske ayat da malami ya karanta mana ta ƙarshe ta nuna mana cewa nono mai ƙarfi ba daman labanin
halisar
Allah madauki sarki ya sanya mana nono tsakanin tumbi da hanta jini ya fitar mana shi kan ya zama shawara ya zama abin sha a gari to ba wai abin sha kawai nono ke tsayawa mun sani cewa Allah madaukakin sarki ya gaya mana muhimmancin nono suna ƙur'ani da hikima wal walidati yurdi'na auladahunna hawlayni kamilayni liman arada an yutimma ar-rida'a Allah madaukakin sarki yana cewa masu shayarwa suna shayarwa ƴaƴansu ne cikin shekara biyu amma wanda yake suke cika shayarwa wannan yasa malamai na lafiya suka tabbatar suka rubuta suka yi nazari suka ce duk wanda ya samu kwana 100 tare da nonon kuwa tare da kyakkyawar kulawa wannan ya gama cire rayuwar duniya ma'ana zai zamanto mai lafiya zai zamanto mai lafiya a jikinsa domin me domin ya samu wannan kwana 100 ma'ana kwana 100 shine tun daga ɗaukar ciki har zuwa haihuwa har zuwa shekarunsa da rayuwarsa malamai na lafiya sun fitar mana cewa nonon kuwa babu da za ka sha shi ya ba ka lafiya ya ba ka tunani kamar nonon kuwa mun sani cewa har da zai zafi cikin duniya ta sa lalacen nonon kuwa mun sani cewa turawa suna ta faɗa a kan iyayen da ba sa ba mu ƴaƴansu ma sai dai su tsaya musu na shafu ga wani da malam yake ɗauka wannan ba shi gaba ne bashi ya sha nonon uwarsa shi ne ya bi masa amfani a jika kuma shi ne zai ba shi kariya daga cututtuka kuma shi ne zai ba shi lafiyar tunani kuma shine zai ba shi ƙarfi a cikin rayuwa. Lalle nono yana da amfani da yawa a cikin rayuwar ɗan adam, kamar yadda aka sani cewa nono yana da har Hausawa suna ganin cewa duk abin da za ka sha sai ka sa nono. Me yasa? Saboda za a ce akwai maganin ba su sha da nono, akwai maganin kaza a sha da nono, akwai maganin kaza a sha da nono. A ne ba maganin ne mai magani ba, a nuna jiwa da shi ne ba. Na ce malamai sun tabbatar da cewa iya don ba ka lafiya kawai ka sha nonon, wannan nonon zai ba ka lafiya ka shiga ka maganin da kuma. Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kulu min alwani al-baqar, ku dinga shan nonon ainihin ba kuma da ce suka karɓa su.